Manunia. Dala mu dai ganin zubar zaburar zungurin juna cikin jam'iyyar APC ya sa magabatan jam'iyyar sun fara taka wannan rudani birki.
Shi baka zargi gwamna ba da jiniya ta da kudi ne da yan sanda ne da sojoji ne ya kwadi bai antifati ba sai wanga wanda yace ba mai iya kawar da sanin jaji don Allah ya riga dora.
Kowa ya koma matsayin shi na da mu a sanin mu a jam'iyyance duk wanda aka ce an kora bai kora ba.
Ita kuma sadda ta wannan Najeriya cewa take akwai matukar bukatar baiwa kananan hukumomi cikak kan ancin kashin kai idan dai ana so talakan Najeriya ya samu sauki.
Abinda ke faruwa na gwamnati suna tare kuɗi suna kuma nada mutanen da suka ga dama akan kujeru na ƙaranan hukumomi abu ne gaskiya da ci gaba da shi yana wahalar da mu musamman a arewacin Najeriya.
Sai kuma shi tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da ya taka takarar shugaban ƙasa a zaben bara cewa yake jam'iyyar PDP da ya taka wa takarar ba za ta iya cin zabe ita kadai ba sai dai idan za ta yi wani aiki ga didiki.
Abin da nake magana ni yanzu shine a yadda jam'iyyar PDP take yanzu ita kadai ta tsaya zabe ba yadda za ta yi ta samu nasara.
Waɗannan ba so mun taba kawai muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kai ga mai sauraro har cikin daki shiri na 171 cikin jerin shirin manuniyan da kan bayyana bayanan gaskiya babu wani shamaki mai yiwa kuma kankame kashin gaskiyar yasa kungiyoyin addinin musulunci a jahar Niger suka tattara taron mai da martani ga ministan matan Nigerian da ke kan mulki sakataren kungiyar limamai da malamai a jahar Niger Imam Faruk Abdullahi da ya magana da yawun sauran kungiyoyin ya ce ai ya zama wajibi ministar matar ta janye kalamanta akan auren amaren da za a yau Juma'a ko kuma idan ta sake ta sha mamaki.
Majalisar limamai na jihar Niger sauran kungiyoyin addinin musulunci sun daga kan na maza da mata mun zauna akan abin da ke faruwa a nan Niger State. Abinda muka zo muka ji ga Minister of Women Affairs kalmomi ne wanda zai tada hankali. So as far as maganar auren nan is concerned, ranar auren 24th of this month is fixed. There is no going back about that. Yaran na za a aurar da su a wannan 24th. Muna ba Minister of Women Affairs ultimatum na 7 days kalmomi da ta jefa mana na cin mutunci. She should apologize ta kuma janye kalmomin nan. In ba haka ba za mu dauki legal action.
Game da rikicin rungumannin fadin cikin gidan jam'iyyar APC jihar Zamfara kuwa ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar Alhaji Bello na Malam Babba ƙauren na Moda ne ya ce ai dole ne kawai su kai wa Honorable Aminu Sani jajin da aka ce an dakatar dauki.
Wannan kora da wannan takarda suke tura haka ba ta bambanci takardar biredi kuma wannan kora harautata ce. Ya za a yi mutumin da ya ci zabe a ruhar shi, ya ci zabe a ward din shi, ya ci zabe a local government din shi, ya ci zabe a zaben gwamna. Shi baka zage mutumin da shi gwamna ne ba, ya kasa cin zabe a local government din nai, ya kasa cin zabe a ruhuwa tai. Shi baka zage gwamna ba da jiniya tai da kudi ne da yan sanda ne da sojoji ne ya kwadi bai antifati ba sai wanga wanda ya ci. Ina so in tabbatar maka duk zabe mu babu wani wallahi dan jam iya da ya kai Aminu Sani jaji. Saboda haka mu alhamdulillahi ba mai iya kawar da sanin jaji don Allah ya riga dora shi.
Tunuma da ya mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa maso yammacin Najeriya Honorable Garba Dattu Muhammad Babawo ya sanar cewa jam'iyyar ta dakatar da duk wata kora ko dakatarwa a kowane mataki.
Tun bara mun yi gyaran kundin tsarin mulkin jam'iyya ba wani bangare na jam'iyya da ke da hurumi da zai kori wani. A bare wai ward zaka kori national chairman ba zai yiwu ba. So mun riga mun yi gyara kuma da wani laifi ne da aka yi sai an baka caji ka ansa ka kare kanka amma award ne in ya wuce award sai ya je local government in sun amince ya je jaha sannan ya taho national working committee ne kadai za ta iya tabbatar da wannan hukunci yayi ko bai yi. So shi yasa muka ce duka waɗannan abubuwa da aka yi kowa ya koma matsayin shi na da mu a sanin mu a jam'iyyance duk wanda aka ce an kora bai kora ba.
Sai dai shi dan Masar jan taren Nigeria Senator Abdulrahman Kausu Mailan da ya kai kudirin baiwa kananan hukumomi cikakken yancin gashin kai cewa yake hakan fa ya zama wajibi ne kawai idan ana son dore Nigeria akan kyakkyawan tafarki.
Dukkanin kokari da gwamnatoci suke ta yi akan awarware matsalolin da suke damun kasar nan kaman matsalar talauci, matsalar tsaro, matsalar aikin yi kananan laifuka a cikin birane abinda zai iya maganinta na farko shine a inganta harkar kananan hukumomi a dawowa da local government haƙƙin su a ringa ba su kudin su a kuma yi cikakken zabe wanda mutane na daidai wannan level din za su je su tsaya zabe a wannan yanki domin su suka san matsalar kansu abinda ke faruwa na gwamnati suna tare kuɗi suna kuma nada mutanen da suka ga dama akan kujeru na kananan hukumomi abu ne gaskiya da ci gaba da shi yana wahalar da mu musamman a arewacin Najeriya
to ta ya za a magance wannan domin na san cewa tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu da yasa ake ba kananan hukumomi kudaden su
yayi wannan dokar ya sa hannu ya bada umarni ta ki tasiri to yanzu ta inda muka biyo shine shugaban kasa ya kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki na taron gaggawa ya tattauna da su a tabbatar an gaya wa su gwamnati da ƴan majalisun jiha bukata da hatsarin ci gaba da halin da muke ciki a yanzu
shi kuwa mataimakin shugaban majalisar dattijan taren Najen da ke jagorancin taron majalisun kasashen ECOWAS Senator Jibrin Barau cewa yake tsari ake naiwa abubuwan da suka dagwalgwale tsarki
wato akwai tsare-tsaren mu na majalisa gabaki ɗaya shekara hudu suna cin abun da mu tattauna akai akwai kuma duba dokokin mu ta yadda zamu gudanar da aikace-aikacen mu nan ma ina cin abun da mu tattauna akai akwai kuma duk wani abu zai iya tasowa harkar tsaro ce harkar ilimi ce harkar duk gasunan ko me kaga ita majalisa an tana zama bata da shinge ba a cewa ba za a yi kaza ko ba za a yi kaza ba
tunda an ce Afirka ta yamma nahiyar tana fuskantar wasu kaluballuka musamman sha'anin tsaro dinnan da ma batun tattalin arziki dinnan
ko yau ma wani kawo shawarar cewar a gaggauta zuwa kasashen da sojoji suka karbi mulki domin a yi musu jan hankali cewar sun fita daga ita wannan kungiya ta ECOWAS dama idan kasa ta ba da sanarwa cewa ta fita ana ba ta dama har shekara daya domin ta duba wannan lamari ta duba wannan kudiri nata don ta janye to a cikin abin da muka tattauna yanzu shine a nemi yadda za a gana su waɗannan shugabanni da waɗannan kasashe domin su janye wannan tunani nasu
game da maganar kusa jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027 kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a zaben shekarar bara Alhaji Atiku Abubakar ne yake cewa matukar ba taron dangi za a yi ba to sai dai jam'iyyar PDP ta hangi mulkin shugabancin kasar a mafarki
na fada nace idan jam'iyya ta ba da dama su fidda shugaban kasa za mu goye bayan su ai ba sabuwar magana bace
yayi maka shi ma irin wannan alƙawari cewa in kai jam'iyya ta bayar tikiti zai goye bayan ka
ba mu yi haka da shi ba
to me yasa ka masa wannan alƙawari
na yi alƙawari ne don naga idan har jam'iyya ta ga abin da yafi wa jam'iyya kyau kenan to shikenan
me zai faru idan jam'iyya ba ta kai can bangaren shi ba ko bangaren ka
ni na tabbata jam'iyya za ta dauki abin da zai fi wa Najeriya kyau ko abin da zai wa jam'iyyan kyau
akwai wasu da suke ganin watakila da kai da Obin kun zauna tare watakila da ka da ku zai wuya
eh to ai laifin ba na bane yana wajen Obi ne Obi kuma ya ce abin da ya sa yayi haka a jam'iyyance a sashen su ba nuna mara adalci ba
so za mu iya dauka cewa idan har Allah ya sa tafiyan ku da Obin ta yi da zai mara wa daya a matsayin ɗaya shugaban kasa da yin mataimakin shugaban kasa?
Ya danganta. Ai abin da nake magana ni yanzu shine a yadda jam'iyyar PDP take yanzu ita kadai ta tsaya zabe ba yadda za ta yi ta samu nasara. Tana bukatan haɗin gwiwa da waɗansu jam'iyyoyi.
Duka iyaka batutun da zamu yaba jamku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya maimakon a ce suna ƙara auki domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1099 ne su yi sallamar sakin kujerun su na mulki kuma madadin dukkan waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku tun daga Aliyu Mustafa Sokoton da ya tattauna da Alhaji Atiku Abubakar da kuma Mustafa Nasir Batsarin jihar Naija sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane yanki ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.